أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سوراروا السلام عليكم بركم مدساكي سادوا أتشكين واني سابا شرم منا فتوي رحمة اندني شيخ بلا كبار نكي غبات دولنا شرم حالي ينزو تارد الشيخ مالمم الدكتور شاك محمد ثاني عمر رجي الليمو kafin mu tsanduma cikin shirin za mu karanto lambar wayar da za a aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba wato 0807-5782-9874 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fotoira@gmail.com ko a shafin mu na zumunta wato Facebook karamakallah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Har yanzu dai muna nan a hadisin Abu Dharr al-Ghifari da Mu'adh ibn Jabal, hadisin da Manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ka ji tsoron Allah a duk inda kake, ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa sai ya goge, sai kyakkyawan aikin ya goge mummuna, sannan ka yi wa mutane mu'amala da halaye masu kyau. To muna magana akan gaba ta biyu shine wa khaliqa ta karshe, ta uku wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, wanda muka ce wannan yana gina kyakkyawar alaƙar bawa da ƴan uwansa, cewa ya zama alaƙa ce ta kyakkyawan ɗabi'u, kyakkyawan halaye da zai musu mu'amala da su. Kayi mutane mu'amala da abinda kake so su ma su yi mu'amala, su maka mu'amala da shi. Wato ba ka so ka ga cewa an cutar da kai ko an wulakanta ka ko an yi maka rashin mutunci, to kai ma ka so wa mutane wannan, kada ka cutar da su, kada kai musu wulakanci, kada kai musu rashin mutunci. Wannan shi ne ya kamata bawa ya kasance yana da shi. Musulmi shefi kowa wato damar ya samu irin wannan tarbiya, domin shi ne yake bin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya imani da shi. Shi ko Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo don ya cika halaye masu kyau, kamar yadda yake cewa abu isuli utammima makarim al-akhlaq, an aiko ni dan in ciki halaye na kwarai. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi kowa dabi'u da halaye masu kyau, har ta zamana ya zamana Allah ta'ala ya yabe shi akan wannan, cewa innaka la ala khuluqin azim, kai kana bisa halaye da dabi'u waɗanda suke masu girma, masu kyau kwarai da gaske. Don haka Allah ta'ala a cikin littafin sa ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa da al'ummarsa cewa su zama masu halaye na kwarai, inda Allah ta'ala yake cewa idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim, to wala tastawi alhasanatu wala sayya idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim. Ubangiji ta'ala yace da mummunan aiki wala tasawul hasanatu wala sayya, kyakkyawan aiki ba zai taba zama daidai da mummuna ba, wato ba za a taba daidaita mummuna da kyakkyawa ba. Idfa billati hi ahsan, don haka kai abinda yafi kyau, wato inda za a yi maka ba daidai ba, to ka tashi mayarwa, to kai kai wanda ma yafi kyau. Ka duba ba cewa akai kai kai kyakkyawa ba, an yi maka ba mai kyau ba, to in ka tashi kai kai mafi kyau. A cikin kyawawan ma ka zaɓi mafi kyau, cikin kyawawan halayen ka zaɓi mafi kyau, ka yi amfani da shi. Fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun, sai nan take ba wani bata lokaci fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai nan take kaga wanda tsakaninka da shi babu jituwa babu gamuciji wato akwai matsananciyar gaba sai kaga dan take ya juye ya zama kamar wani masoyi wani aboki na kudda kut shine hamim wato na kudda kut aminin ka na kudda kut ba dan kuma saboda kyawawan dabi'u to kaga wanda yake karanta alqur'ani yake ga irin waɗannan koyarwa din ta irin wannan koyarwa din ta alqur'ani babu shakka shi yafi kamata ya sifantu da sifar da tafi kowa da tafi ta kowa kyau kuma sannan yake karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam yaga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya sifanta shi da wa innaka la ala khuluqin azim yaga irin yadda ya mu'amalanci yake mu'amalantar sahabbansa har ma idan aka shigo cikin su amma kasa gane waye annabi din ina yake a cikin su saboda irin yadda yake tawalu da kaskantar da kai da kuma rashin nuna musu isa ko shine sama da su duk da kuma ga irin matsayi da martaba da daraja da Allah ta'ala ya bashi mutum zai iya koyan halaye masu kyau koda ko baya da su koda mutum bai samu tarbiya ba da farko ya taso gidan da babu tarbiya ba ai masa tarbiya ba ko kuma an yi kokarin tarbiyantar da shi amma ya bijire ya bi wata hanyar daban to kuma daga baya hankali ya zo masa yake ganin ya kamata yayi kansa karatun ta nutsu ya gyara dabi'unsa to babu komai zai iya gyarawa saboda haka dabi'a ko halaye na kwarai akwai wanda mutum Allah ta'ala yake yin shi da su tun farko tun halittar mutum a farkon farko Allah ya yi shi mutum ne mai hakuri mutum ne mai juriya mutum ne mai kyauta mutum ne mai tausayi wannan duk da farko Ubangiji zai iya ma mutum wannan halitta din wato su zama dabi'u ne jibiliya tare da shi kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Ashaj Abdul Qais yake to inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allah al-hilm wal ana yake cewa kana da wasu halaye guda biyu da Allah ta'ala yake son su wato kana da wasu dabi'u guda biyu Allah ta'ala yana son su sune juriya da taka tsantsan wato yin abu cikin nutsuwa cikin taka tsantsan ba garaje to shine sai yake cewa ya rasulullahi akhluqaini takhallaqtu bihima am jabalani Allah alaihima ci halaye ne guda biyu da ni nake kwatantawa a aikace ko a Allah ya halice ni da su ne wato koyan su nayi waɗannan dabi'un guda biyu da Allah yake son su tare da ni ko a'a tun can ma haka Allah ya halice ni da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal jabalaka Allahu alaihima a Allah dai ya halice ka tun farko da su sai ya ce alhamdulillahi allazi jabalani ala ma yuhib nagode wa Allah da ya halice ni akan abin da yake so saboda haka dabi'u masu kyau za su iya zama dabi'u ne waɗanda suke jibiliya Allah ya halicci mutum tun farko da su kuma za su iya zama dabi'u ne waɗanda suke kasbiya wato dan adam zai yi takasubin su zai koye su ya abin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tasabbara sabbirhu Allah wa man ta'affafa yu'affifhu Allah wanda duk yayi kokarin ya kore hakuri Allah sai ya sa masa hakurin wanda ma kuma yayi kokarin ya koyi juriya to sai Allah ya sa masa juriya wanda ya kokarin ya koyi kame kai sai Ubangiji ya sa masa kame kai saboda haka mutum zai iya koyan waɗannan dabi'u ta hanyar cakuduwa da masu waɗannan dabi'u din mutum zama da masu waɗannan halaye masu kyau zai iya sa ya koyaya kamar yanda zama da masu mayagun halaye zai iya sa mutum ya dauki irin mayagun halayensu shi yasa ake son zama da mutanen kirki duk inda suke kokarin zama da su domin ka koyi dabi'u irin nasu ka kaucewa zama da mutanen da suke da banza domin yau da gobe abin da ta bari yau da gobe zaka iya daukan dabi'u irin nasu haka ashe kaga mutum koda a ce ya samu tangarda wajen tarbiyarsa ko kuma ya bijire yayin da ake kokarin yi masa tarbiya daga baya shi karan kansa ya gane cewa ba akan tafarki yake daidai ba to zai iya karantar wato zai iya samun wannan dabi'u ta hanyar ya matsawa kansa har dabi'ar ta zo ta zama masa wato tafi komai sauki wato mutum ne ba shi da hakuri ba shi da juriya yayi ta tursasa zuciyarsa har ta koyi juriya da hakuri to sai ga kuma abin ya zo masa da sauki maimakon da in aka yi masa abu ya danne zuciyarsa zai ji wato ba karaman azabtuwa yake ba a yau da gobe yau da gobe sai koyi danne zuciyar sai kaga cewa baya samun matsala dan yayi hakuri ya jure akan abin da aka yi masa muna fatan Allah ta'ala ya ba mu halaye na kware Allahumma hadina li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أبن جيجي كشيري الدمو دهالا يما في أكيو بابو مشيري الوازوة دهالا يما في أكيو سيكي كنيسان تدمو ككواد دمو دمي أقوان هالا هي بابو مكواد دمو تاني دمي أقوان هالا هي سيكي الله كبامو داتيو
آمين تبقاتن الله يبامو إيقوان أمفاني دا وانا فتكر واد مالان شيري أقوى دمشي Malam tambaya ta farko ta fito ne daga Muhammad yace bayani akan hadisin da ke cewa babu sallah ga makocin masallaci
hadisi ne wanda bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito shi a hadisin Abu Huraira da hadisin Jabir da hadisin Aisha kuma rawaito shi daga maganar Ali ibn Abi Talib amma dukkanin su ba wanda ya inganta babu wanda ya inganta cewa la salata li jaril masjid illa fil masjid to wanda yake makocin masallaci ba shi da sallah sai ya shiga masallaci wannan ba haka yake ba abinda ya inganta shine hadisin Ibn Hibban da wannan sa suka rawaito wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li munfaridin khalf as-saf illa fi as-saf babu sallah ga wanda yake shigowa sahu sai ya shiga sahu wannan shine ya inganta in ka kula akwai bambanci tsakanin wannan da wancan suna da bambanci wajen lafazi da wajen ma'ana in ka ce la salata li jaril masjid illa fi al-masjid anan abinda kake nufi cewa duk wanda bai zo masallaci ba sallar shi ba tai ba koya a gida tare da cewa akwai wanda yana da uzuri an lamunce masa kai ya je jami'i ya zauna a gida ba shi da lafiya ko akwai abin tsoro a hanya ko akwai duhu ko wani abu dai da ba zai bar shi dama zuwa masallaci ba shin ta yadda ya sallar sa kawai a gida to kaga anan in ka ce la sarata li jaril masjid illa fil masjid kana cewa ba shi da sallah tare da cewa wannan ba haka bane yana da sallah sannan alfaz mutum guda wanda ma yaki wanda ma ba shi da uzuri shin in yayi a gida ba tayi ba babu shakka akwai sabani wajen wajibcin sallar jami'i duk da cewa magana mafi karfi shine wajibcin fita sallar jami'i in ba da wani uzuri ba to anan ba a cewa kuma mutum yayi a gida ba tayi ba cewa in mutum yayi a gida sallar sa ta baci wannan shi ma ba magana ce ma da kusan duk malamai ba wanda yake faɗa irin cewa in kai sallar ka a gida ba ta yi ba sai dai a ce ba haka ya kamata ba sabanin abinda hadisin yake nuna cewa la salatul jal masjid illa fil masjid hadisin ta fuskar ruwaya duk isnadin da aka rawaito hadisan ba su da kyau yawancin su ma da'ifun ne jiddan masu launi ne da tsanani ba kaɗan ba launin su yayi tsanani kwarai da gaske amma la salata li munfaridin khalf as-saf illa fi as-saf mutum ne ya fito ya taho masallaci ko yana kofar gidansa amma yana bin jami'i sai dai kuma ya ki shiga cikin sahu to kaga wannan daban yake wancan shi kadai yake wannan kuma ya shigo ko ya taho masallaci ko yana kofar gidansa yana bi daga nesa ya ki shiga sahu to wannan ba shi da sallah in yayi sallah ma ba ta yi ba saboda haka akwai wajibcin ya shigo sahu yayin da ya zo masallaci a shiga sahu ayi sallah da shi in sahu ne ya taho har ya zo kofar gidansa to kaga wannan wani abu ne daban a kofar gidansa cikin sahu yake amma ya ware ko daga bakin kancinsa a kasuwa yana bin sallah daga nesa wannan in yayi sallah babu ita shine la salata li munfaridin khalf as-saf illa fi as-saf wannan shine wanda hadisin da ya inganta don haka ba daidai bane mutane su rika sallah suna bin masallaci daga nesa in har ba za su je su shiga sahu ba to gara ma su yi sallah su kai tafi sauki akan su yi sallah suna bin masallaci ta laspika kuma da suke yi su ki shiga sahu su ki ga masallaci wai gudun ka a matsayi su ko ka a takura musu ko ka a san gaji wannan ba daidai bane ko mutum ta a kasuwa ya yi shimfiɗa a kofar kantin sa yana bin liman can daga nesa wannan in yayi sallah sa ma ba ta yi ba
sai tambayar da take cewa malam idan jinin haila ya dauke min karfe 8 na safe shin zan rama sallar asuba kenan
ba buƙatar kira mu sallar asuba sai dai ki harin sallar azhar
sai tambayar da take cewa malam shin mutum zai yi zakka da dukiyar da take ta bashi ce
dukiyar bashi ba dukiyarsa bace saboda dukiyar kam akwai zakka inda har ta kai nisabi to zakkar tana nan kan dukiyar in ya fitar to masu dukiyar ya fitar wa zakkar amma shi wanda dukiyarsa ta bashi ce wato ta wasu ce to bar mu masu dukiyar amma ba zai zauna yana yin zakka da dukiyar da ba ta shi ba ita zakka tana da alaka ne da dukiyar saboda haka koda ya mayar wa masu ita za su yi mata zakka ya shekarun da tayi a hannunsa bai mayar musu ba amma dai zakka ba akan shi take ba shi
wannan kuma yake cewa malam menene ingancin hana kallon gabas yayin biyan bukata a makewayi
na sahihi ne hadisi ne suka zo daban-daban wanda suke nuna idan mutum zai shiga ya shiga ban daki ko zai biya bukatarsa sawon a makewayi ne ko a waje ne to kada ya bawa alqibla baya kada ya fuskance ta la tasqbul qiblata bi bawlin wala za'iqin wala tasdbiruha haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu cewa idan kun zo ba haya kada ku fuskanci alqibla kada ku bata baya to anan akwai sabani na malamai idan ya kasance a cikin guri ne da yake kewayayye to kamar makewayi an zagaye shi shin nan ma akwai haramci din akwai hadisin Ibnu Umar da yake cewa ya hau kan dakin Hafsa wato ya kawo Hafsa sai ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nesa haka yana cikin makewayi amma ya bawa alqibla baya to shine wasu suke cewa wannan ya nuna in a makewayi ne ya halatta a bata baya ya halatta inji wasu malamai suka ce a'a kamar Ibnu al-Arabi cikin littafin Sa'arid al-Hawazi ya zo da matsalar yake cewa wancan aiki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin karo da wato ba a gwara aikin sa da maganar sa in yayi magana doka ce ta shafi kowa da kowa amma aikin sa zai iya zama khususiya ce gare shi wato in yayi aiki zai iya zama aikin sa khususiya ce amma maganar sa to al-qanun ne kulli wato kanunin ne kulli doka ce ta kowa da kowa dole ya bi saboda haka can da yace la tasqul qiblata bi wali wala za'iq ku fuskanci alqibla kuna bauli ko ga'idi wala tasdbiruha kada kuma ku bata baya to wannan doka ce da ta shafi kowa da kowa kuma anan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tantance bai bambance tsakanin wanda zai yi a kewaye ba da wanda kuma zai fita fili Annabi bai bambance tsakanin biyun ba to a bashi a haka a dunkule da zamana ya shafi ban daki ya shafi kuma fili yafi akan a kayyade shi musamman ma Abu Ayyub al-Ansari yake cewa mun je Sham mun ga sun gina makewayin su suna bawa alqibla abin da suna fuskantar alqibla don haka sai mu juya sai mu nemi gafarar Allah wanda yake nuna shi Abu Ayyub al-Ansari ya fahimci hanin har ma ga inda yake makewayi ne ba wai kawai sai a fili ba shi yasa yake cewa sai mu juya fa na tahawwal wa nastaghfirullah sai mu juya mu komo inda ya kamata ba tare kuma sai kuma mu nemi gafarar Allah to kaga shi sahabi ne kuma ya rawaito hadisin kuma ya fahimci hadisin ya shafi har makewayi saboda haka ita alqibla ce aka hana kaga alqibla a waje da makewayi duk abu ɗaya ne babu bambanci akwai maganganu da wasu suka yi wajen hikimar da ta sa ai haka wasu ce da sharafil qibla saboda alqibla tana da daraja bai kamata a fuskance ta da bawali ba ko ga'idi wasu suka ce saboda akwai mala'iku wasu suka ce saboda al'aurarsa in yayi haka abin da mutanen koyi za su ga al'aurarsa sabani in bai fuskance ta ba zai zama Allah ya kiyaye ya tsare masa al'aurarsa da maganganu dai wanda babu wani nasiba roƙo da ya nuna haka abinda dai aka sani doka ce da musulunci ya zo da ita ya kamata a yi kokarin kwatanta ta kuma ba wanda ya kamata su san wannan dokar irin masu aikin plumbing da suke aikin plumbing plumber shi ya kamata ya san wannan in yaje zai yi tsara ban daki to yayi kokari ta kalli kamar mu a wajen mu nan ta kalli kudu ko arewa kar ta kalli gabas ko yamma inda kuma alqiblar ba nan bane shi ma dai ya kula da yaya kamata yadda ba za ta fuskanci alqibla ba za ta bada baya ba in shi plumber bai sani ba to kai mai gida sai ka gaya masa tun farko kace to in ka tashi min ban daki dan Allah kar ta kalli alqibla ka kuma ta bata baya to kalli gabas ko yamma yawanci wasu daga cikin su plumbers din akwai wayayyu wanda suka san addini sun san wannan ko baka yi magana ba za ka ga sun yi maka amma ko wanda ake fa suke kokolon su bata san komai dangane da addini ba, da duk inda suka kama kawai za su yi kayan su ba abin da ya dame su, to sai a fadakar dan a zama an fita daga cikin rudani, koda akwai sabani akan bata baya a cikin gurin da yake rufe, to kai kokari ka kaucewa wannan sabanin, ya zamana dai kana yin abu a cikin nutsuwa ba tare da zuciyarka tana kaikayi ba, wannan yana da kyau.
Sai tambayar da take cewa malam mutum ne ya bi jam'i raka'a uku, sai bayan an yi sallama ya fita sai ya tuna bai cika ragowar ɗayar ba, shin ya zai yi?
Sai dawo ya yi raka'a da bai cika ba, sai ya rufe sujjada baji.
Wannan tambayar kuma take cewa malam shin ana maimaita abin da ladan ke faɗa a yayin ta da iqama kamar yadda ake maimaita kiran sallah?
Kiran sallah ya zo a cikin hadisai daban-daban, hadisin Muawiya, hadisin Umar, idan sami'tu min muazzin faqulu misla ma yaqul, idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗa abin da yake faɗa. Wannan ya zo a kiran sallah, amma hadisin Muawiya ya zo da bayanin yadda zai yi, ce Allahu akbar Allahu akbar, ce Allahu akbar Allahu akbar, har zuwa ƙarshen kiran sallah in banda al-hayla ataini hayya ala salat da kuma hayya ala al-fala, anan ne zai ce la hawla wala quwwata illa billah. Amma iqama a hakika babu wani abu da yazo dangane da iqama, cewa in yana iqama ka faɗa abin da yake faɗa, hadisi bai zo ba. Wasu suka yi kiyasin kiran sallah akan iqama, to a irin wannan babi ba a kiyasi, wato babi irin na azkar da ibada ba ka yin kiyasi ka ce ka kiyasa kaza akan kaza shi ma ayi, a'a, in nasu ya ce ayi ayi, in bai ce ayi ba kai shiru, shiru din a lokacin shine ibadar, kai wannan shiru din ka saurari mai kiran sallah mai iqamar shine ibadar da aka dora maka a lokacin, kakka zo da wata daban. Akwai hadisin da yazo cewa idan ya ce qadqamatus salat ka ce aqama Allahu adama, hadisi ne dhaifi, hadisi ne wanda bai inganta ba, saboda anan ba a samu wata riwaya da take nuna cewa kamar mai ta abin da yake faɗa ba. Wasu da ya ce la ilaha illallah sai a ce la ilaha illallah, to duk wannan dai ijtihadi ne kawai da kundinka, amma ba wai wani karanta mutun yayi ba cewa in ya ce la ilaha illallah ko ce Muhammadur Rasulullah, wannan duk kare-kare ne da mutane suke istihsani ne haka nasu, suna ga kamar yayi kyau a faɗa haka. To amma in aka ce mutun ina annabi ya ce ka faɗa, to nan ne kuma sai kaga wani lokaci rai ya baci, kuma addini ba a san haka, kai abinda an tsakaki kawai. In an ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina sai kace gashi, ka buɗa ka ce ga annabi ya ce kaza 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 kaza, shikenan, duk mai san gaskiya ka kure shi ba da zai daki, kuma da mun Allah kake bauta ba shi ba, amma ba abinda in an yi ma tambaya ba ranka ya baci ka shiga zage zage, to alamar cewa ba hujja kenan, ba dalili. Na'am
na'am. Sai tambayar Muhammad yake cewa malam yaya matsayin azumin wanda ya sha ruwa yana mai zatan rana ta fadi, sai daga baya kuma ya gane cewa rana ba ta faɗi ba?
Azumin shi yana nan ba wani abu, idan mutum yana zatar rana ta faɗi ya sha ruwa, sai kuma daga baya ya ga cewa azumin sa abinan, sai daga baya ya ga cewa ashe rana ba ta faɗi ba, azumin sa yana nan ba zai rama ba, ba wani kafara kuma akan sa, kamar yadda a zamanin annabi haka ya faru, kamar da Asma binti Abi Bakar ta rawaito cewa akwai lokacin da muka sha ruwa tsammanin mu rana ta faɗi kuma sai rana ta bayyana, wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da su rama wannan azumin ba, kaga ya nuna cewa azumin su yayi, kamar mutumin da yake zatan asuba ba ta yi bane, alhijir bai kito ba, sai ya ci abinci sai kuma ya ji kawai ana iqama sallah, shi bai ji kiran sallah ba, kuma bai yi la'akari da agogonsa ba, kuma bai duba sararin sama ba, shi dai ya tashi ko agogonsa yayi ƙarya, ya yi latti ya zaci cewa daidai yake nuna masa, ya san karfe 5 ake kiran sallar asuba, sai agogonsa ya nuna masa karfe 4 ko 4:30, sai ya dauko ruwa ya sha ko sha kunu ci abinci, sai kawai yana tsakaci ko ya gama kenan ya sha ruwa yana jiran a kira sallah, sai ya ji kawai ana iqama sallah, za a tayar da sallah. To wannan babu komai, ba zai ce azumin sa ya lalace ba ko a ce ya kame baki in an kai wannan azumin an gama kuma ya rama daya, a'a, ba wani dalili. Akwai hadisin Ali ibn Hatim yana cikin Sahih Bukhari, wanda lokacin da Allah ta'ala ya saukar da fadarsa, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl, Allah ta'ala yake cewa ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na al-fajr, summa atimmu siyama ila lillahi sannan ku cika azumin ku zuwa dare to sai dauki wani zirin igiyoyi guda biyu sai sa karkashin fulansa saboda haka cikin duhu sai dauko fari ya duba dauko baki ya duba ya zai iya gane wannan baki da wannan fari ne in yaga baya ganewa sai ci gaba da ciciyansa har sai da gari ya waye yayi sha haske yayi sosai sannan sai dina yaje ki ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a innama huwa bayad al-fajr min sawal al-layl ai abin da ake nufi farin hasken al-fajr ake nufi daga duhun dare saboda in al-fajr yake to da hasken sa daga cikin tsakiyar duhun dare shikenan a bar a dakata da ci wannan ake nufi amma ba za ka ji annabi za ce da shi ka je ka saki wannan azumin ba ko ka kame baki in ka kai wannan azumin ka saki shi ba saka duk abin da mutun yayi ba da gangan ba ko kafin ya samu ilimin yadda abin yake sannan daga baya aka sanar da shi ga yadda abin yake to ba a cewa an rusa masa na baya sai ya saki su a sai kuma ya gyara abin da dai yana tsakiyar yin abin ne abin ya kamar sallah ce mutum yake yi a lokacin ta sai ba daidai sai ya kira shi a ce ba haka ake waje ka saki kamar da annabi yake cewa mutumin da ya gani yayi sallah sa ba daidai ba ce irji fa salli fa innaka lam tusalli domin a lokacin ta ne lokacin bai tafi ba ma amma da a ce lokacin ya riga ya tafi to yayi ne a lokacin ya daga ai ba a ce da shi ya rama sallolin da yayi kafin wannan ba duk da annabi ya ce lam tusalli sallan nan da kai ba haka take ba annabi ya san cewa kuma haka mutum yake sallah tun da ya fara sallah haka yake sallah amma a wannan annabi yake ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli karshe ya ce ya rasulullahi ni dai iya na kai iya karshe na kura adaka a sallata saboda ka allimni la uhsinu ghayraha fa allimni shi in dai sallah ce iya yadda zan yi kenan ka koya mu to amma da karshe da ya koya masa ba mu ji ya ce da shi to kuma ka je ka yi tunanin tun yaushe ka fara irin wannan sallar ka biya ba saboda ka babu magana a sake biya ko azumi ne ko sallah ce ko menene idan aka yi shi ana zaton haka haka ne daidai daga ba aka gane to sai a gyara na gaba
sai tambayar Yahaya yake cewa malam shin ya halatta abu ta cikin makabarta da abun hawa koda kuwa hanyar a gefen kaburbura take
to in dai ba za a tattaka kaburbura ba za a cutar da kaburbura ba wani abu ana wucewa ta cikin makabarta inda hanya a gurin ana iya wucewa abinda ba a so shine a wuce ta cikin kaburta cikin kaburbura yadda za a tattaka ma wasu koda abun hawa koda takalmi duk wannan ba daidai bane amma dan tana gefe haka ga wata hanya kuma ta ratsa ta gurin wannan ba komai nabi ya sha wucewa ta makabarta ya jima ana musu azaba ya tsaya ya ce a tsunko masa itatuwa ya tsaga itan biyu ya sa a kan kabarin su ya ce Allah ya khafifa anhu ma lam yabsa kaga ta jikin makabarta ya zo wucewa abinda ba a so shine a keta hanya ta tsakiyar makabarta ana binne ga kuma ana wucewa ta tsakiyar to wannan zai kai ga wata rana har a iya mata ka kaburburan ba sani ba musamman in cikin duhu ne amma in a gefe take hanya ce kawai ta bi ta gefe can kuma makabarta ne ba wani abu dan an wuce
sai tambayar Mubarak Fahima Sani mai nage yace malam ai mun karin bayani game da ayat da take cewa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha
waman yaqtul mu'mina muta'ammidan
na'am da kuma hadisin da ke cewa addayus la yadkhulul janna
to wancan ayar wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban alima wanda duk zai kashe mu'mini muta'ammidan da ganganci fa jazaohu jahannam sakamakon sa jahannam ce khalidan fiha yana mai dawwama a cikin ta ko khalidan fiha yana mai dadewa a cikin ta kamar da wasu malami suke cewa wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya fushi da shi wala anahu kuma ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima kuma ya tanada masa azaba mai girma wannan aya tsoratarwa ce da razanarwa ce bisa ga kashe mumini da gangan ba bisa haƙi ba haka kawai saboda wani sabani bai cancanci kisa ba aka kashe shi wanda duk yayi haka Allah ta'ala ya jera irin waɗannan ukubobi da zai masa Allah ta'ala ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam farko kenan sakamakon sa jahannam khalidan fiha wasu malami suka ce yana mai dawwama a ciki idan har yana ganin kisan mu'mini din halal ne yana ganin ba damuwa ba komai dan ka kashe mu'mini ba wani abu to wannan ya bar musulunci ya kafirta don haka zai dawwama a cikin wutar jahannam ya kafirta da kisan da yawa wasu kuma suka fassara al-khulud bi tulil luzum bi tulil iqama wato zai shiga ya dade a ciki shine khalidan fi hadin a larabci ana amfani da kalmar khalada idan mutun ya dade a guri wato ya dade amma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fa humul khalidun to ba mu sanya wani mutun daga gabaninka yayi ta rayuwa yayi mutuwa ba in kai ka mutu su za su dawwama wato su ma za su dade ne ta zama a duniya ba su mutu ba ba ana nufin ya dawwama ba mutuwa ba har abada ana nufin dadewa tunda duk wanda ya rayu ya san akwai dai karshen da duniya za ta kare kaga ko zai mutu abinda ake nufi da al-khuld anan tulul iqama ace tunda aka yi shi har yau yana nan shi ba zai mutu ba ko ya dade bai mutu ba a'a kowa Allah yana yanka masa wani ajali ne kai ya daje in ajalin sa yazo zai tafi to saboda wasu suka fassara khalidan fiha da cewa zai dade a cikin wutar jahannama kaga uba ta biyu kenan wa ghadiba Allahu alayhi kuma ubangiji zai fushi da shi fushin Allah ba karamin abu bane ce ubangiji ya fushi da bawan sa to yafi komai tashin hankali kamar a ce ubangiji ya yarda da bawan sa to yafi komai ni'ima inda ya ce ridwanu minallahi akbar haka nan fushin ubangiji shi yasa da Allah ta'ala ya tashi sifanta yahudawa sai ya kira su qaumun ghadiba Allahu alaihim mutanen da Allah ya yi wa fushi saboda laifin su yafi na nasara laifin yahudi yafi na nasara shi yasa su hukubarsu ta zama hukuba ce da tafi kowace tsanani shine Allah ya fushi da su wanda Allah ya fushi da su komai ma zai yi masa sannan ya ce wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu kuma ya la'anci shi la'anta shine nisantar da shi daga rahama wato ya kare nesa da rahama ba zai jiyo kanshinta ba zai jiyo sanyinta ba sannan ya ce wa addalahu azaban azima kuma ya tanadan masa wata azaba cikin mai girman gaske kaga wajen ukuba biyar ubangiji ta'ala ya lissafa zai yi ma wanda ya kashe mu'mini da gangan bisa ganganci wancan hadisi kuma da tambaya lafazin sa da ya inganta da wanda yake cikin musnad al-bazzar lafazin da ya inganta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane guda uku ba su shiga aljanna ba salatu la yadkhuluna aljanna mutane guda uku ba su shiga aljanna ba al-aqu li walidai والمدمن الخمر والديوس wanda yake mai saba wa iyayensa da yake bata wa iyayensa da kuma wanda yake a bige kode yoshi wato koyoshi cikin giya yake kawai giya ta zama masa jiki da kuma addayus shine wanda yake mara kishi wanda baya kishin matarsa to anan malamai suna cewa waɗannan abubuwa da aka faɗa ba kafirci bane wato dan mutun ya zama yana shan giya ba kafiri bane mashayin giya ne haka dan mutun ya zama yana saba iyayensa ba kafiri bane mai saba wa iyaye ne mai laifi ne mai kabira ne dan mutun ya zama baya kishin iyalansa ba kafiri bane to amma me ake nufi da layyul khuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba abinda ake nufi da layyul khuluna aljanna malamai suka ce ba za su shiga aljanna ba ibtida'a la yadkhulunaha ibtida'an wa in dakhaluha ma'alan koda daga karshe bayan an yi musu azaba za su shiga amma su shiga hakanan a karan farko ba tare da sun sha azaba ba wannan ba za su yi ba shine abinda ake nufi da la yadkhulun jannah la yadkhulunaha ibtida'an saboda hadisi da yawa sun zo na cewa wanda duk ya mutu a zuciyar shi akwai gurgurdan kwaya komai na imani zai fito daga wuta zai shiga aljanna ki sai da yawa sun zo na shafa'ar Allah ta'ala shafa'ar annaba shafa'ar salihai shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma zai yi shafa'a ne ga waɗanda suke da imani a zuciyarsu to wannan ya nuna kenan duk wani wanda yake da imani ba kafiri bane to ba zai dawo a wuta ba koda ya shige ta akwai cikin mu'mini wanda za su shiga aljanna kai tsaye akwai kuma wanda ba za su shige ta kai tsaye ba sai sun mutu cikin wuta sai to wannan shi ake nufi da la yadkhulun aljanna kamar la yadkhulun aljannatu qattat la yadkhulul jannatu namam mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba ko almudminul khamr mai mashayin giya ba zai shiga aljanna ba akace abinda ake nufi ba zai shiga ita ba ibtida'an saboda a hada hadisan duka ai aiki da su ka dauki wani bangare a bar wani bangare saboda ka in ka ce la yadkhulul jannatu ibtida'an to wannan ibtida'an din ta ka samu ta ne daga waɗancan hadisai da suke nuna cewa Allah zai fito da dukkan wani mai imani daga karshe ya sa shi aljanna amma ka waɗannan da Allah da Annabi ya ambata ba za su shiga aljanna ba sai sun shiga ta wuta sai Allah ta'ala ya musu hukuma wannan yana nuna girman laifin da suke wannan yana nuna girman laifin da suke akwai malaman da suka tsananta suke cewa ai tunda aka ce kawai ba za su shiga aljanna ba kawai ba za su shiga ba kamar ina tuna Shaukani ya kawo wannan a cikin Rawdar cewa ya zama kamar togaciya ce aka yi tawa yakfiru ma duna zalika liman yasha to kamar an togace waɗannan laifuffukan cewa su ba su shiga cikin liman yasha ba ba su shiga cikin yakfiru ma duna zalika ba to amma dai magana da jumhurin malamai suke kanta na ahlus sunna shine cewa duk wani mu'mini asi duk wani mu'mini mai saban Allah to ko ya shiga wuta karshe Allah zai fito da shi ya kai shi aljanna bayan an wanke shi daga laifuffukan da yayi
sai tambayar da take cewa malam mutun ne yayi sujjadar farko ya miƙe sai yake tunanin bai yi ta bi ba shin yaya zai yi wajen ramawa
idan bai shiga rukunin gaba ba wato in bai fara rukunin in ya shiga ya misali yayi sujjadi ya taso bai sujjada abin nan ba ya miƙe ya fara karatun ya gama karatun fatiha ya tuna sai ya sare da waccan rak'ar gaba daya wato in ya fara rukunin gaba to sai ya sare da waccan rak'ar sai ya zamana waccan rak'ar da ita da babu da daya ne sai ya sake yin waccan rak'ar in yaso in ya gama sai ya sujjada ba adi in kuma bai shiga rukunin gaba ba to ya fara yana miƙewa sai ya tuna ai sujjada daya to sai ya koma ya tabi sai kuma tashi in ya gama sai ya ba adi
na'am to ma sauraro ana sauraron shirin fatoyi rahama ne daga nan gidan rediyon rahama akan mitas 7.3 a zangon FM tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo za a iya samun mu akan lamba kamar haka domin aiko mana da safannin tambayoyi wato 0800-87-982-0800-87-982-0800-87-982-0800-87-982-0800-87-982-0800-87-982-0800-87-982-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782-0800-87-782
ko kuma a shafin mu na zumunta wato Facebook.
A tambaya ta gaba ta fito daga Ibrahim Zakariya yake cewa malam wanda zai yi nafila sai ya bi mai farilla shin sallarsa tayi?
Mun sha fadar wannan cewa sabanin niyya baya tasiri wajen bin mutun sallah. Dan niyyar ku ba ta zama ɗaya ba kai kana farilla shi yana nafila ko yana nafila kana farilla ko yana azhar kana la'asar ko yana la'asar kana azhar wannan da zaka iya bin shi sallah sallar ku tayi kuma wannan ba zai tasiri ba saboda in kana nafila ka bi mai farilla wannan babu komai Nabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mutanen nan guda biyu da suka zo suka samu yana sallar asubahi suka koma gefe guda suka zauna daga aka gama sallah annabi ya ce a kira masa mutanen can biyu aka kirawo su jikin su na rawa sai yake ce musu me ya hana ku yi sallah tare da mu ba mamana akuma an tusalli ya ma'ana qala sallaina fi rihalina ya rasulullah me ya hana ba ku yi sallah da mu ba suka ce ai mun yi riga mun yi a gidan dajin mu wato a masaukan mu kafin mu iso nan amina ne abin ya faru mun yi namu ta mu sallah a masaukan mu sannan muka iso muka samu kai kuma kana sallah yace to ba haka za ku yi ba in kuka zo kuka samu ana sallar jam'i ko kuma kun yi taku to ku shiga ku yi sallah tare da wannan jam'in sai ta zama muku nafila fa inna lakuma nafila sallu ma'ahuma ko fa sallu ma'ahu fa inna lakuma nafila sai ta zama muku nafila kaga shi liman a farilla yake lokacin su kuma sun zo sun samu sun riga sun yi farillar su ba a farilla biyu a lokaci guda wato ba a sallatar farilla daya sau biyu dan haka sai su shiga tare da shi ta zama musu nafila shi kaga mai nafila zai iya bin mai farilla ba tare da ya cutu ba ba tare da wannan ya yi tasiri ba
sai tambayar da take cewa malam idan ina sai da taba sigari shin zan shiga cikin waɗanda hadisin nan ke cewa wa ma'amuhu haramu
ai ko shakka babu indai kana sai da taba ga sigari to abincin da kake ci haram ne abincin da kake ci a cikin haram kake ci tubar da kake sawa da kudin sigarin nan haram kake sawa abinda kake hawa na abin hawa da kudin sigarin nan haram kake indai har ka fahimci cewa sai da sigari haramun ne kuma haka yake babu wani tantama akan wannan cewa sigari haramun ce saboda irin abinda ya tabbata ta ko ina ya zama mutawatiri irin yadda take cutarwa take sa wato yiwa mai shanta lahani wanda akai ijma'i da masu shanta da wanda ba sa shanta da masu yinta masu cinikinta da kamfanonin da suke shigo da ita duk sun yi ijma'i akan cewa tana lahani ga jikin dan adam tana haifar da cututtuka manya-manya bayan kasancewarta almubazzaranci ne na dukiya mutum wanda zai rika kona tsaba sigari kamar yana kona dukiyar sa ne kamar mutum ya kona naira ne ko dala haka kawai yana zukar hayakinta sawaka akwai almubazzaranci biyayya ce ga shedan wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan li rabbihi kafura dun me almubazzaranci tare yake da shedan mashayin taba shi almubazzaranci yake mai sai da taba taimakawa yake almubazzaranci ko da shi ba sha an wannan ya tabbata babu makawa taba tana halaka mashayinta tana kashe su alana wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahluka kaku jefa kanku halaka kaku kashe kanku Allah yana tausaya muku kaku kashe kanku mashayinta ba kashe kansa yake yi da kansa jefa kansa yake cikin halaka wanda yake sayar masa yana taimaka masa ne ya kashe kansa kaga abin da yake ba sana'a ce ta kirki ba warinta abu ne da yake cutar da mu'minai yake cutar da mutanen kirki annabi ya ce ko tafarnuwa ka ci ka shigo mana masallaci man akala min hadhihi ash-shajara fala yaqrabanna masallana wala yaqrabanna musallana ce duk wanda ya ci wannan itaciya kai ya matso kusa da mu fa innal mala'ikata ta'azza mimma ta'azza minhu banu adam nabi ya ce mala'iku kansu suna cutuwa da abin da rihin da dan adam yake cutuwa da shi saboda wanda yake shan taba yana cutar da waɗanda ba sa sha kuma yana cutar da mala'ikun Allah idan ya zo gurin da ake ibada da kuma mala'ikun ma da suke tare da shi yana cutar da su saboda haka wanda duk yake taimaka mu mai wannan shi ma yana ciki haka abu ne da ba ko shakka babu ko kwanto juma'i ne kusan yanzu ba wanda yake ja akan haramcin taba sai da ita don haka duk wanda yake harkar sa taba ne to yasan cewa wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bil haram shine annabi ce fa anna yustajabu lahu don haka irin wannan dan yayi ta addu'a ya ga shiru to kai yayi mamaki ya aka kyansa masa saboda abincin sa da abin shan sa da sirrin sa haramun ce
sai tambayar da take cewa malam menene ingancin maganar da aka ce wanda ya karanta ya sun a makabarta za a daina yin azaba ga ma'abuta makabartar
wannan duk ba gaskiya bane wannan hadisi da ake tabbatar falalayya sun ga wanda aka karanta masa zai mutu ko wanda yake cikin kakarin mutuwa ba za a yi masa kaza wannan duk ba gaskiya bane
sai tambayar Alhaji Jikoki yace menene hukuncin cin naman akuyar da aka raine ta da nonon karya
to wannan tana kusa da jallala dabbar da take cin najasa wace abincin ta najasa ne wasu malamai suna ganin in aka samu irin wannan to abatta a tsare ta kwana uku ko kwana sama da haka yadda dai za a ciyar da ita wani abu ya zama nan naman dandanan abin nan naman jikinta ya canza wato irin yana wari ne ya daina wari Imam Malik kamar yadda dan Kasim ya ruwaito daga wajensa shi yana ganin babu komai labas sai suna ganin cewa ai akwai dabbobin da suke cin mushi akwai tsuntsayen da suke cin mushi suke cin datti kuma shari'a ba ta hana a ci su ba saboda haka dan ta ci datti wannan ba zai hana a ci ta ba wasu kuma suna ganin a tsare ta har sai ta dau wani lokaci da ake tsammanin cewa naman jikinta ya canza ko nononta ya canza to sai a ci ta saboda haka anan babu wani nassi akwai na har rasulullahi sai akwai hadisi a cikin sunan abi dawud na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-lahm al-jallalati wa ar-rukub al-jallala annabi ya hana cin naman dabbar da take cin najasa ko a hau dabbar da take cin najasa malamai suka ce abinda ake nufi da an hana a cin naman ta wato kafin a samu naman nata ya canza in aka tsare ta aka batta ta dau wani lokaci to sai a ci amma in yana wari to bai kamata a ci ba ko a hauta tana abin nan don in an hauta tana cin najasa in aka hauto guminta in tayi gumi zai zama najasa ne sai ya bata wanda yake kanta kuma karshe je ibada a haka tare da ya ankara cewa ya shafi gumin wani abu da yake najasa ba to shi yasa aka hana amma Imam Malik yana ganin babu komai a ci haka malamai sun yi sabani a irin wannan haka dabbar da ta sha nonon kariya idan har za a yi amfani da naman ta tuwa dau a barta ta dauwan lokaci idan girma ne tai idan da ta girma ta daina sha kaga wannan za a samu sauki akan a ce abincin ta ne akai akai najasa yanzu maganar da ake yi ta zama tun tana karama ce ta sha nono daga baya kuma ta dawo abinci take ci kamar kowace dabba kaga wannan ma akwai sauki akan sha'anin ta
sai tambayar Abdalla yace mallam idan mace ta yi barin ciki wata uku menene hukuncin jinin
jinin biki ne dukkan bari da mace za ta yi wata ɗaya wata biyu a magana mafi inganci jinin biki ne saboda haka za ta dakata da sallah da ibada jinta ba zai kusance ta ba har sai ya dauke ta yi wanka sannan ta dawo kamar ko da yaushe ta dawo cikin tsarki in yayi kwana 40 bai dauke ba sai ta ga likita ya zama jinin cuta wannan ita ce magana da tafi inganci akwai wanda suke ganin sai ya zama mutum sai ya cika waɗannan watanni guda hudu sannan yake jinin biki to amma babu wani dalilin da ya nuna haka gaskiya
sai tambayar da take cewa mallam shin ya halatta a ba wanda ba shi da ilimin addini ko ɗaya aure
ana so in za ka ba mutum aure ko za ka aura ka aure mai addini Allah ta'ala yana cewa la abdu mu'minun khairu min mushrikin walau ajabakum ko aure bawa ko aurarwa da bawa mumini ko auren masa yana mumini yafi ko aurarwa wani wanda yake mushriki mai hada Allah da wani ko da ko zai burge ku da dukiyarsa ko sarautarsa ko jama'arsa ko mukamansa ko da wannan zai zama yana da wannan ku ba mutum mai imani saboda haka yadda ake son mace ta nemi mutum mai imani mai addini to haka ne ita ma a aura mata mutum mai addini annabi ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan mutumin da kuka yadda da addininsa da dabi'unsa yazo ku ba shauri kuma kun yadda mutum ne mai addini kun yadda mutum ne mai halayya na kwarai tun mutum ne na gari ba shi da matsala a addininsa wannan shine babban jarin da ya kamata a duba wajen bayar da aure ba wani abu daban ba mutum ne yana da addini yana da abin nan na'am yana da kyau a dubi cewa wanda zai iya rike ta ne yana da sana'ar da zai rike ta wannan ma yana da kyau ka dauka kuma dan an ce addini sai kenan mutum yana kashe wando mutumin da yake kashe wando ya saki wani abu na addininsa yana so ya zama mai tashi ya nemi na kansa ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Fatima bintu Qais ta zo neman shawara a gunsa wa za ta aura tsakanin Abu Jahl da Muawiya ibn Abi Sufyan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma Muawiya fa su'ulukun la mala lahu Muawiya zaune yake haka nan ba shi da komai to ba su'uluku an faqir wanda ba shi da komai ba shi da sana'a ba kamar ba da abin da zai rike shi ashe kaga ana son zamana wanda zai aure zama yana da abin yi shi kansa wannan wani abu ne shi wannan kuma yana dukan mata sannan yace ki aure Usama ta aure shi kuma ta ga alkhairi a auren nata saboda ka yana da kyau a dubo wannan ba wace aka ka dubo wannan ba amma ya zama addini shi za a fara dubawa domin yawanci mata sukan bi mazajen su ne akan abin da suka samu mazajen su akai in ta samu mijinta mai addini ne ita ma sai ta zama mai addini in ta same shi mai sakaci da addini ne ko mai wasa da addini ne to koda ta taso cikin gidan da yake da addini an yi mata tarbiya mai kyau an nuna mata kame kai za ta fita sai ta yi libi ta shiga cikin hijabi ba ta shiga cikin maza ta yi ta hayaniya a ga tana yin abubuwan da bai dace ba ko da ta samu wannan tarbiya in ta shiga hannun wani namijin da shi waɗannan abubuwan duk ba a bakin komai suke a wajensa ba yau da gobe sai ka ga ya koya mata kaga ya matsa mata tana fita da gyale bayan da tana fita cikin hijabi kaga ya sa mata tana fita fati bayan da bata yadda ba a yadda a gidansu ta fita ba kai ta fati watakila ma kaga in tana jin kunya har gansa wata rana suna rawa a fati da ita da mijin nata kuma watakila ma da wasu mazajen daban kaga an taimaka wajen shedan ya lalata ta nabi yana cewa la takunu auna li shaytan ila akhikum kar ku taimaka wa shedan ya lalata dan uwanku in aka dauke ta aka danka ta gurin wani mara addini to karshe zai lalata ta an taimaka wa shedan da shi su hadu su lalata ta saboda haka yana da kyau a duba wannan sha'ani na addini lokacin da ake kokarin bada aure wasu zaga iyayen kawai rawar jikinsu dai ta samu miji kuma musamman aka ce miji din nan wani ne wanda yake da babban mota yake da babban gida ko yake aiki a babban kamfani ko yake rike da babban matsayi a gwamnati to shikenan sai ga ana mata murna ta caba ai wani ma ne za ta aure wani ne zai aure ta tare da cewa a wajen addini zero ne ba ruwan shi da harka addini wataƙila ma za ka same shi kusan an masa shaida da rashin addini amma sai rasa masu kula da wannan karshe a danka ta alhalin ta samu kiyan tarbiya ka ganta ta zama wata iri daban ita ma ta zuta lalace to duk wanda ya haka to yana da alhaki a wuyansa duk uba ko wani wali na mace da yayi irin wannan to babu shakka alhakin wannan yar yana nan a wuyansa
sai tambayar da take cewa mallan za a iya yin ramuwar azumin kafara da sai dai ba a jira ba
ta yaya indai an ce alama azumin kafara na wanda ya kisan abin nan kuskure kaga zai azumi ko mutumin da ya zai kewa matarsa tana abin nan kaga zai azumi na kafara a jira saboda ka nan ba zai iya cewa yau yayi bari ba gobe yayi bari zai yi shi a jere sai idan wata larura ta gicciyo idan wata larura ta gicciyo akwai azumin kamar wanda yayi rantsuwa Allah ci fa kafaratu salata ayyam fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kisutum aw tahrir raqaba faman lam yajid fa siyamu salata ayyam to fa siyamu salata ayyam mutataliyat Qur'ani bai ce mutataliyat ba anan kaga kafarar rantsuwa ga wanda ya rasa abubuwan da Allah ya faɗa din can guda uku to in ya tashi yin azumi zai yi azumi uku amma Qur'ani bai ce mutataliyat ba ko mutatabi'at kaga anan babu maganar tatabu'i amma inda duk aka faɗi cewa za a yi shi a jere to bai daidai bane kuma a gudu tsala shi
na'am wannan tambayar take cewa mallan ta ina ya kamata a fara tsawon sallah na biyu
ta inda aka fara na farko za ka fara na farko ne za ka fara na biyu babu bambanci tsakanin sahun farko da sahun na biyu sahun farko yana bin liman ne kai tsaye wato zai zama su liman yana gaba suna bin sa a baya to na biyu ma kamata ya shi ma ya zama yana bin inda liman yake saitin liman yayi dama yayi hagu wannan abu ne daban amma wani lokaci za ka samu masallaci ne mai fadi an gama sahun farko sai ka samu na biyu ya wani can a can gefe can ya je ya makale sai kaga abun yayi wani bambarakwai saboda haka a fara sahun liman a sahu na biyu inda aka fara na farko
sai tambayar da take cewa mallan yin shampo da mayar da gashi baki suna daga cikin canza halittar Allah
shampo haka gashi a sa masa mai ya kwanta wannan babu komai gyara ki gyara gashi ne ba wai sharadi bane dan gashin mutum yana cicure kuma shikenan ba zai gyara shi ya zama ya miƙe ba wannan ba wani abu sai dai kawai a guji yin kamanceceniya da mace wato kada ka zo kai shampo da zaka saki gashi ya zama kai kama da mata wannan ba daidai bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa dukkan namijin da yake kwaikwayon mata ko matan da suke kwaikwayon namiji amma dan ka gyara kanka wannan babu ke ko mace ta gyara kanta dama ita haka ake buƙatar ta gyara kanta gashin ta yana da kaushi ta samu man da yake sa gashi yayi laushi ya kwanta wannan ba matsala baya cikin canza halittar Allah wannan gyara halittar Allah ne amma canza wato kamar a ce gashin mutum furfura ne fari ne sai kuma ya sa bakin abu yari ne shi wannan an hana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace washtani bussawat in kun zo rina gashin ku ku ne sanci abin da yake baki akwai alkatun da Annabi yace ayi a rena gashi da shi yakan in an yi amfani da shi yakan canza kala gashin ya zama baki wasu malamai suna cewa to wannan ba komai tunda an yadda ai amfani da wannan sinadarin amma in ba shi ba a sanya wani abin da zai canza kalarsa zuwa baki wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wartani bussawat amma in misali mace ce tana da gashi sai ta sa wani mai gashin ya kwanta kuma ya ƙara sheki wato bakin sa ya ƙara fitowa wannan babu komai balefi
sai tambayar maman Usman Kundila tace mallam meye matsayin sanarwa a masallaci
abinda aka hana shine cikiya wannan shine nasi yazo ya hana in kaga wani yana cikiyar abataccen kayansa a masallaci kace kada Allah ya dawo maka da shi domin ba a gina masallaci dan haka ba to amma a sanar misali za a yi karatu misali ace akwai lecture a guri kaza ko akwai darasi a guri kaza wannan babu komai ko a sanar a ce wani ya aje motar sa ba inda ya kamata bai je dauki wannan babu wani abu
sai tambayar da take cewa mallan ana bi na kafara ciyarwa to idan nayi girki sai na diba na bawa almajiri shin tayi
yayi ba komai kafarar ciyarwa ba akwai wato akwai zaka ga wasu asar din an ce abin nan mudu daya wasu an ce rabin mudu abinda da ake nufi shine a ciyar da miskini kamar Allah ce fa fi da tufamu miskini a ciyar da miskini saboda haka duk abinda yake ciyarwa ne ga miskini zai zama shine kafara din ba tare da kayyade wani abu na musamman ba dai ba shi abinda zai ce koshi
to amma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau sai dai kafin mu karkare shirin zamu ƙara maimaito muku lambar wayar da za a iya samu mu akan ta domin aiko mana ta sakonnin tambayoyi wato 0807982974 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com ko kuma a shafin mu na zumunta wato Facebook da haka a madadin Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Sarki Abdul Qadir wanda ya sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah
walaw anna katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.